dukkan su bakwai sun yi lalata da niya, samarin shiya sun kace. Don haka ai manya sun yi, tun da manya sun yi ba a yi musu koyi ba, bari su ma su yi. Don haka ba ni zuwa makaranta kuma ba ni ta ko ina, kullum a cikin gida nake.
Yarinya 'yar shekara 11 da ke zaune a unguwar Tudun Wada a Sokoto, wadda ake zargin mutane bakwai sun yi wa fyaɗe. Mahaifiyar yarinya Hajja Jamila ta ce sun kai ƙarar mutanen bakwai a ofishin 'yan sanda da ke daɗin kowa domin a bi musu haƙƙinsu.
Babu dukkan mutane bakwai ɗin nan, babu wanda bai ce yayi ba, kowansu ya ce yayi abu da ita. To da aka tura mu court ɗin, da aka tura mu ta ƙwannawa, sai ita matar sai ta ce ita ba ta da hurumin yanke musu hukunci. Kin mata muka tayi, aka ce mu dawo April 9. Mun dawo April 9, aka sake komawa da su court. Aka sake mai da su prison. Daga nan azumi na yi, kawai cikin azumi sai ga su one by one ɗinsu ana sako su. Ga su sun hito duka kai su prison ɗin da aka yi, ba su ko 2 months ba su yi ba.
Hajja Jamila ta ce ta nemi babban lawyer gwamnati kuma commissioner shari'a da ya sa hannu ga wannan matsalar, kuma ya nuna mamaki akan bayar da mutanen beli, kuma ya ce mata za a yi wani abu.
Ata daga nan dai shiru gaskiya ba wani bayani, bam sake ji daga gare shi ba, kuma babu wani tura su kotun da aka sake yi. A nan cikin unguwa su suna muna barazanar cewa ai kes ya ƙare. Cikinsu akwai wanda ma dan rashin kunya bakin ƙofar gidanmu nan yake bi, nan zai tsaya da mutane yana hira shi yana dariye shi, irin gashi kawai sun wannan din banza kenan.
Na nemi jin ta bakin commissioner shari'a na jihar Sokoto, amma ta bakin mai taimaka masa ga ayyukan office wato PA ya ce ba zai samu gani na ba a wannan ranar, domin yana da ganawa da al'ummomi daban-daban. Na tuntuɓi wani lawyer mai taimakawa marasa ƙarfi da ke fuskantar shari'a, barista Mansur Aliyu, ya ce min so da yawa ake samun tsaiko ga irin waɗannan shari'u, domin 'yan sanda da ke gudanar da bincike ba su da ƙarfin shigar da ƙara irin waɗannan laifuka a manyan kotuna, su kuma ƙananan kotuna ba su da hurumin saurarensu.
Waɗannan abubuwan su da ke ɗaukar lokaci, daga sai da 'yan sanda za su ga bincike su tura wa ma'aikatar shari'a file. Su kuma ma'aikatar shari'a su duba file ɗin, su nazari su ga shin akwai laifin, lalle akwai shirin da ya kamata da za su iya tabbatar da cewa mutum ne, an kai shi ƙara babbar kotu za a iya tabbatar da laifin shi. Wannan abu daga 'yan sanda zuwa ma'aikatar shari'a shi ne sai ka ga an ɗauki shekara. To amma sai ka ga daga 'yan sandan zuwa ma'aikatar shari'a file ya daɗe, ya yi shekara. Yanzu haka gidan yari kana iya samun wanda shekara 3, file ɗin shi na tsakanin ma'aikatar shari'a, ofisin 'yan sanda, CID da ma'aikatar shari'a, a rasa ina yake, ko kuma an kai can, kuma duk dai shi ne problem, matsalolin da ake ta fama da su.
Hajja Jamila ta ce duk da yake an kai yarinya asibiti lokacin da abin ya faru, an yi bincike kuma Allah ya sa an yi mata magani, amma dai tana neman ɗaukin gaugawa domin halin kucin da take suna ciki da ita da 'yarta, domin tuni da mahaifin yarinyar ya rasu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.